Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Shirin Duniyar Amurka wannan mako ya duba takaddamar da ake yi ne a Majalisar Wakilan Amurka, inda aka gaza zaben kakakin majalisar. Duk da cewa an yi zabe har a zagaye na 11, amma abin ya citira. Lamarin da har ila yau ya sa aka dage zaben a jiya Alhamis zuwa yau Juma'a. Yau mutum da zamu tattauna a kai kenan, sunana Mahmud Lalo. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, kwana uku bayan da suka hallara a zuwar majalisar dokoki a ranar Talata, sabbin ƴan majalisar wakilan Amurka sun gaza zaɓar kakakin majalisar su, saboda cijewa da wasu ƴan Republican suka yi na kin zaɓar Kevin McCarthy a matsayin kakakin majalisar, wacce ƴan Republican suka karɓe rinjayenta daga hannun ƴan Democrat bayan zaɓar rabin wa'adi da aka yi a watan Nuwambar bara. To shin me yasa ƴan majalisar wakilan suka gaza zaɓen kakakin majalisar? Ko menene ƙorafin ƴan Republican da suka ki zaɓar ɗan jam'iyyar su? Kanan kenan daga cikin abubuwan da zamu tattauna tare da mai fashin baki Dr. Nasir Danmowa, wanda ɗan Najeriya ne da ke zaune a nan Amurka. Amma da farko ya fara ne da yin tsokaci kan yadda ke kallon wannan dabarwa.
To al'amari ne wanda yake gaskiya a shekara 100 kenan ba taɓa yin irin wannan, an taɓa yi shekara 100 suka wuce wanda aka yi, ina ganin an ce zagaye ko nawa ne ma zaɓe, ko yana da yawa dai kamar a zaɓi a kakakin majalisa. To amma wannan lokaci kaga yanda a wancan lokaci gaskiya suka haɗa kansu, hadda da ƴan Democrat da Republican suka haɗa kansu aka zaɓi kakaki guda. Amma wannan lokaci kaga bambancin siyasa ya ƙara ƙaruwa sosai, abin nan ba haɗin kai a komai. To kaga yana wuya, sannan daga cikin ita wannan jam'iyya wadda ke da rinjaye a cikin majalisa ɗin, su waɗanda ke riƙe da waɗanda suka ƙi naƙi ɗin su kawo kujerar naƙi, suna da wani ra'ayi wanda yake an ma kasa gano shi ne a Alkiplas.
Yawwa, dama ina son tambayan ka ce to menene dalilinsu na ƙin zaɓen ɗan uwansu ɗan Republican?
To abin da suke so gaskiya idan ka tsaya ka saurari nasu bukatu, so suke maka da nan zuwa shekara biyu ba abin da za a yi in ba ta a rigingimu ba a cikin gwamnatin Amerika, irin rigingimu na siyasa. Don wannan ma na bayan da na ci, abin da suke so shi ne idan lokaci ka san sunan gwamnati, idan aka yi abin nan kasafin kuɗi ba za a kashe fiye da abin da majalisu suka yi abin nan ba.
Amince ba.
Suka amince ba. To idan gwamnati na son kasan kusan ƙarshen shekara tana ji ana wannan batun rufe gwamnati, wato gwamnatin shutdown ɗin.
Haka.
To sai ka ga duk lokacin da aka yi irin wannan dai duk siyasu za su haɗu ɗaya a ɗaya ɗan cacar baki sai daga baguri a ɗaga, saboda rashin ɗagawa ɗin. Hadarin shi yana da yawa sosai, zai yana ruguza tattalin arzikin Amerika. To yanzu a wannan nasu na ƙarshen nan da na ji suna nema wani shi ne, idan wannan lokaci ya yi kada a ɗaga ma gwamnati kafa a yi wannan ko safeguard measure ko kuma a yi abin nan a yadda ma a ɗaga ma gwamnati debt ceiling ɗin nan da tana yaran ta kuɗi ta ƙara ta biya buƙatunsa na gwamnati.
Dakta, wani abin mamaki shi ne wannan takaddama sai tana kunno kai a tsakanin su ƴan Republican, maimakon a ce an ga sun samu haɗin kai, amma kuma sai gashi har mutum 20 sun ware sun ce su sun hau kujerar naƙi. Wannan kamar yana nuna cewa kenan akwai babbar baraka tsakanin jam'iyyar ta Republican da ta karɓi ragamar tafiyar da shugabancin majalisar wakilan.
To yanzu nan ma kamin ka kira ni ɗin ina nan ina sauraren irin masu fashe-fashen siyasa, suna haɗin cewa wannan abu ya daɗewa da faruwa tun lokacin Bena, wancan shugaba na kakakin majalisa na wancan lokaci, har zuwa lokacin da Ryan ya yi, da kuma shi wannan da ya ɗauki lokacin da suka samu rashin rinjaye, Ryan ya sauka, shi wannan ya zama minority leader, shi Kevin McCarthy. To wato abu ne wanda yake ya dade yana horo maimakon su kokari su walwala da matsalar sai aka kyale shi ta hawo hayayyawa to haye kasance yanzu an su an samu mutum 20 irin masu irin wannan ra'ayi na wancan lokacin na su jam bela din da suraya su koraya wanda ji amma a wancan lokaci ba yawa suke da amma yanzu sun yawa da ko su yi karfi irin su wannan gas na Florida da wasu dai abin nan da majalisu waɗanda ke suna irin tsaron rayi ana cin su right wing extreme right masu tsaron rayi hannun dama na ita Republican Party din to sun yi yawa kuma sun yi ƙarfi to kaga kuma ya kasance kaga majority din da ita Republican Party ta samu mutum hudu ne kawai idan aka samu ko mutum hudu suka kiyarda da shi to ba zai zama speaker ba kenan
wani abu mamaki kuma har ila yau shine gashi har tsohon shugaban Amurka Donald Trump wanda shi ma dan Republican ne ya sa baki kafin aje zagaye na hudu ba kai ga gaci ba kaman wannan abu ya baka mamaki da cewa shi Trump din ya sa baki
to bai bani mamaki ba abu biyu ne na farko dai kage yanzu bai da karfi irin wancan lokaci gaskiya ko ra'ayin da ake saurare na mutane musamman su Republicans din nashi karfin ya rage sosai tunda kaga ma asali abinda su ɗan jam'iyyar kokan ke cewa shi za musu wannan hasarar da suka yi a wannan zaɓen da aka yi na rufin zango so shi ne na farko abu na biyu kuma shi ne wasu na ganin ma shi bai da ra'ayi yana dai faɗa ne kawai amma ainihin bai da ra'ayin su abin nan wannan ya zama abin nan speaker ka san akwai wannan tunanin an taɓa wata magana cewa ka san dokar America ta ba da dama ko ba wanda aka majalisa bai zama speaker so an taɓa wani ɗan ƙarshen tun lokacin da ya yi hasara rashin zaɓen nan aka ce a zo a yi takara idan aka yi takara sai a sashi zama speaker wai sai ya tumɓuke wannan Joe Biden.
Haka.
Sai abin da ne a dai can baki ko bai tumɓuke shi ba ya kira wannan a zuwa a yi taro kamar yadda aka yi mishi aka tsige shi.
Na fahimta.
To shi ne wasu na ganin yana da wannan ra'ayi. Har yanzu. So ba a iya dai ganewa. Amma dai ba abin mamaki ba ne don ya yi magana gaskiya ba su bi ba saboda yanzu gaskiya da yadda ta samu cikin jam'iyyar Republican.
Dr. Nasir Damo kenan. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na duniyar Amurka sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin bakon namu Dr. Nasir Damo sai Julie Levis Gresh da ta hada mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu kasance lafiya.